Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio da ke Kumasin kasar Ghana. Jama'a barkamu da saduwa a wannan lokaci, wanda ni Sule Mumuni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To, a cikin shirin za a ji cewa masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram reshen ISWAP da hannu a tashin hankalin da ake fama da shi a yanzu haka a jihar Zamfara. Yan bindiga a jihar Sokoto sun sako wani ɗan ƙasar Nijar da suka sace bayan wani harin da aka kai a ƙarshen makon jiya a garin Ilela a Marawa. A ci gaba da tsare-tsaren zaben gama gari na shekarar 2020-2021 a jamhuriyar Nijar, hukumar zaben ƙasar ta fitar da takardun sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe. Za mu ji abin da jama'ar da magaram ke cewa akan wannan batu. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma a halin yanzu ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari, ga cikakkun labaran duniya. Kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 24 ne aka kama, ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargazar shugabancin kungiyar. Shugaba Donald Trump, wanda ya sha alwashi murƙushe kungiyar ne, ya sanar da lamarin a ranar Laraba a fadar White House tare da Attorney General William Barr da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar a gefensa. Mun kaddamar da wani samame na tarihi wanda ya kai ga kame da kuma tuhumar mambobin kungiyar MS-13 da shugabanninsu da yawa a fadar Amurka, inji Trump. Trump ya ce cikin kamen da aka yi har da manyan mambobin kungiyar MS-13 a matakin kololi kuma a cikin 'yan kwanakin nan aka yi samamin a fadin kasar. A jiya Laraba, fadar White House ta nesanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, game da yadda ya tunkari annobar coronavirus. Har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba Donald Trump. A ra'ayin da aka wallafa a jaridar USA Today, mai ba da shawara kan harkokin cinikayya a fadar White House, Peter Navarro, ya ce Fauci na da kyakkyawar ɗabi'a a idon jama'a, amma duk abubuwan da na tattauna da shi a kai ba daidai ba ne. Ko da yake, bayan da aka wallafa labarin, Daraktar harkokin sadarwa a fadar White House, Alisa Farah, ta ce bayanin Navarro bai bi ka'idojin White House da suka dace ba, kuma wannan ra'ayi na Peter ne. Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga 100 da ake adawa da yin kwaskwalima a kundin tsarin mulkin kasar da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru 16, a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bil'adama. Kimanin mutane 500 galibinsu sanye da takunkumin rufin hanci da baki da aka rubuta kalmar AA wato no da Turanci a kai, suka yi tattaki zuwa babban titin Moscow, babban birnin kasar, ranar Laraba. Wasu kuma sun yi ta daga tutoci da ke bukatar Putin ya yi murabus, bayan da wasu suka kira shugaban na Rasha barawo. Kungiyar sa ido kan harkokin siyasa mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta bayar da rahoton kama mutane fiye da 100, amma 'yan sanda da jami'an Rasha ba su ce komai ba tukun. Gwamnatin shugaba Trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin Amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar China, a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin kasar China da ke Amurka don su bi ka'idojin binciken takardun kudaden na Amurka. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ambaci Kit Crutch, karamin sakataren haɓakan tattalin arziki, makamashi da mahalli a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, na cewa rashin bayanin gaskiya ya sa jami'ai suka yi shimfiɗar ficewa daga yarjejeniyar ta shekara 2013. Wannan lamari na zuwa ne bayan shekarun da aka kwashe ana sa-in-sa tsakanin masu binciken kudaden Amurka da kamfanonin China game da takardar kudaden da ake bukata daga kamfanonin dake hada hadar hannayen jari a Amurka, musamman a Nasdaq dake harka da kamfanonin fasahar zamani. Hare-hare ta sama da aka kai a lardin Al-Jawf dake arewacin Yemen sun yi sanadiyar kisan akalla fararen hula 7 ranar Laraba, a cewar mazaunan yankin da wani jami'in kungiyar 'yan tawayen Houthi, wanda ya ce adadin waɗanda suka mutu sun kai mutum 9. Wani mai magana da yawun ma'aikatan lafiya ta Houthi ya ce haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta ne suka kai hari a unguwar Al-Hazmi a cikin lardin Al-Jawf, kwanaki kaɗan bayan wani hari ta sama da aka kai a ranar Lahadi a yankin arewa maso yammacin Hajja. Harin na ranar Lahadi da aka kai a Hajja ya yi sanadiyar kisan yara 7 da mata 2, tare da raunata wasu yara 2 da mata, a cewar ofishin kula da harkokin bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. 'Yan tawayen Houthi sun ɗora laifin har-haren 2 akan haɗakar dakarun da Saudiya ke jagoranta. Mai magana da yawun kungiyar haɗakar dakarun, Kanal Turki Al-Malki, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters jiya Laraba cewa za a yi bincike kan har-haren, ya kuma maimaita shigen kalaman da ya yi a kan harin ranar Lahadi.
Yawa to bayan labaran duniya, yanzu kuma sai taskar rahotanni. A Najeriya, yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da hallaka bayan Allah a jihar Zamfara, masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram Reshen Iswap na da hannu a wannan aika-aika. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mena Kaina.
A cikin wata sanarwa da hedikwatar sojojin Najeriya ta fitar, ta ce jiragen yakin Najeriya da ke kai farmaki karkashin rundunar Operation Hadarin Daji sun yi lugudan wuta akan wani sansanin 'yan bindiga daɗi da ke dajin Kuyambana da jihar Zamfara, inda aka kashe da dama daga cikin 'yan bindiga daɗin. Rundunar sojan Najeriya ta bakin mai magana da yawun hedikwatar tsaron ƙasar Major General John Enenche ta ce ta yi amfani da jiragen yakinta masu saukar ungulu da kuma manyan jiragen yakin da ke kai farmaki, inda aka rugurguza wannan sansanin 'yan bindiga daɗi na Boko Haram ɓangaren Iswap, waɗanda kuma suka kulla ƙawance da jagorar 'yan bindigar Zamfara, wato Dogongide. Duba da yanzu ta tabbata cewar Boko Haram na dazukan jihar Zamfara, ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
To abinda wannan labari yake nunawa, na farko dai wannan shine zamu ce na farko da su sojojin Najeriya suke yadda cewa su ma sun amince akwai waɗannan gurbushin Boko Haram arewa maso yamman Najeriya. Kwanciketin 'yan sanda Najeriya shi ma ya yi wannan hasashen. An daɗe cewa masana dama suna cewa a wannan yanayin su 'yan Boko Haram ko kuma wasu sababbin kungiyoyinsu akwai Iswa, akwai kuma Ansaru, to ana ganin suna shigowa kuma suna zuwa wannan da arewa maso yamman su zo nan masu kafatantansu. Abinda wannan yake nuna mana kawai abinda ba daɗi a cikin ceto, aikin ya ƙara wahala kenan. Don a gaskiya ƙwarewan 'yan Boko Haram aka ƙwarewan su 'yan ta'adda wanda suke satin shanu ko suke kasa mutane, wannan kawai su zo na gari banza ne wanda yake ba su da wani horo. Amma 'yan Boko Haram in suka ce kaga yanzu za su ƙara musu horo, za su ƙara musu kaman haɗa abubuwa masu fashewa wanda ake kira IED, wanda yake su wannan masu satin shanu ba su da wannan dabaru. To yanzu kawai abin tada hankali shine za a ce idan aka samu wani alaka ko da ke kowai da abin da su wannan suna neman kafa abin jihadi ne, wannan su kuma kuɗi suke nema. To amma sun kula, ina ganin kamar abin da suke gani yanzu cewa idan suka haɗa ƙarfinsu duk da akidansu ba ɗaya ba, su waɗannan 'yan Boko Haram za su ƙara ma waɗannan masu sace shanun nan, masu sace mutane, za su ƙara musu wasu dabaru wanda yake sun fi iyawa, amfani da su intanet ne, amfani da su abubuwa masu fashewa ne da za su koya musu wannan abu. So a gaskiya abin da muke gani din shine yanzu irin yakin da ake yi a North East, wanda za ka iya cewa da daban ne da yakin da ake yi a Sukatuna su Zamfara. Saboda me a can kamar yaƙi ne zamu ce soja da soja, amma abin da yake a arewa maso yamma in ba yanzu da 'yan Boko Haram suka zo ba, yaƙi ne da kake yi da masu kare doka.
Amma a cewar Major Shaibu Galma mai ritaya, ko kaɗan wannan bai bashi mamaki ba cewar Iswap na dazukan jihar Zamfara.
ba abun mamaki bane. Wato abun da yake faruwa shine tun da wuri Alhaji Hassan wato ana cikin yakin Boko Haram ne maganar Iswa bai fito sai ba a cigaba da bambanta su ba. Ai Iswa ba yana nufin wanda suke Sahelian region wato nan West Africa daga su Burkina Faso dinnan su Mali su waye da su waye duk suna operate a wannan wurin. Saboda haka ba abun mamaki bane a ce idan mutanen ISWAP sun sallako irin su sun sallako sai su shigo irin wannan daji. Saboda haka nan ba wai dole ya zama yan Boko Haram bane wanda muka sani, amma tunda yake mun riga mun musu hataka mun ce su ne Boko Haram ne suka zo ISWAP sun zo sun shiga cikin su sun hausa ne da su, to ya iya zama a ce din haka ne. Amma wanda aka ce an gani na a nan wurin kila waɗansu sunan ina da yakinin saboda zuwa kasan Borno din na ba, sai dai idan an samu waɗansu evidence ko waɗansu shaidu wani takardar shaida ko wani evidence dai da zai nuna sun taɓa operating a wannan theater din area Boko Haram din na Borno.
Don tunkarar wannan babban kalubale a halin yanzu, masanin tsaro Air Commodo Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce akwai buƙatar sojojin Najeriya su canza salo.
Abinda dai za su shi ne yanzu a kowa ya san irin abun samu a kyakkyawan fahimta tsakanin sojojin ƙasa da na sama da kuma sauran jami'an tsaro. Abinda za su shi ne su inganta samun bayanai na sirri su san inda waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bangaɗa suke ɓoyewa da sauransu, kuma su zama to su ma mutanen da suka taso daga wannan wurare su haɗa kai da jami'an tsaro su wani bayani da suka sani sanar da su.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, za mu je Jamhuriyar Niger. Rahotanni daga birnin Kwanni na cewa 'yan bindiga sun sako wani ɗan Niger da suka sace a ƙarshen makon jiya lokacin da aka kai hari a garin Ilela a Marawa. Wannan shine mutum na biyu da aka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane a ƙasa da mako guda bayan biyan kuɗin fansa. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya aiko mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
Ɗan Nijar na biyu da 'yan bindiga daɗi suka sace a ranar Alhamis da ta gabata a cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya samu kuɓuta bayan an biya kuɗaɗen fansa kamar da aka biya ga na farko da aka sako kwanaki uku da suka wuce.
Sai dai 'yan uwansa ba su so su ambata ko nawa ne aka biya ba, amma ɗaya daga cikin danginsa ya nuna farin cikinsu game da samun kuɓutarsa da irin ƙoƙarin da 'yan uwansa na birnin Kwanne suka kawo musu.
Ni ne Sara'u Mamanci ne, dan uwanmu an sako shi jininmu ɗanmu ne, mun yi horin ciki. Sai dai a ce an gode Allah al'amari wanga, don mutanen Kwanni gaba ɗaya birni da ƙauye sun ji baƙin cikin al'amarin ga, don sun goya muna baya bisa ga baƙin cikin da Allah ya ƙaddarce mu da shi. Haka ake so in lamaruka sun ka zo cikin al'umma sun ka zo cikin garinku wanda kuna jima mutunci yo sun tashi tsaye ko ina wannan maganganunkan shine ake yi, kuma kowa ya nuna baƙin cikin shi bisa ga wanga lamarin.
Kamin a sako su tun da shi wancan na harko sai da aka bada naira miliyan 2 shi kankana bai kasance.
To shi kasan zancen kuɗi su ba a ma wannan bayani nasu tun da mutane da yawa ne an ka kama, kuma kowane sai da ya zo ya intabi da su ya bada wani abu. Shi zancen kuɗi sai dai mu wuce shi tun da al'amari ne ba na mutum guda ba.
'Yan Niger din guda biyu an yi awon gaba da su ne a cikin dare Alhamis da ta gabata a cikin garin Ilela local government a cikin dare zuwa kimanin karfe 11:30 na daren, bayan maharan sun abkawa wani wurin sha na cikin garin Ilela da ke kan iyaka da birnin Kwande. Sara'u Mamanceni ya yi jan hankali ga 'yan Nijar da ke bukatar zuwa kasashen waje a nan gaba, musamman kasashe da ke fama da ta'addanci ko satar mutane ko yaƙoƙa ko satar shanu. To ya ce a riƙa yin taka tsantsan
mutane duka na kasashen Nijar ma gaba ɗaya nika cewa su rika hankali su rika taka tsantsan, don duniya ce ta riga yanzu ta lalace ta birkice. Abinda ba ka zato sai ka iske shi, abinda ba ka tsammani sai shi faru.
Abin aza ayar tambayar a nan shine irin yanda 'yan bindigar ke kira ta wayar salula kuma a tsallaka iyaka a kai musu kuɗaɗe ba tare da dukkan waɗansu jami'an tsaro na wannan ƙasar makwabciyar jamhuriyar Nijar sun yi ƙoƙarin shiga ko tuntubar ƴan uwan waɗanda aka kame aka tafi da su domin ganin sun kubutar da jama'ar da aka yi
garkuwa da su ba watakila lokaci ne a nan gaba zai sa mu samu wannan amsar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Tuhari yanzu muna jamhuriyar Niger inda hukumar zaɓe ta Seni ta fitar da sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe a ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake sa ran soma gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Wakiliyar sashen Hausa Adama Garam Tamar Abari ta ziyarci wasu daga cikin wuraren da aka manna takardun sunayen mutanen da suka yi rajista ga rahoton da ta hada mana.
Tsawon sati biyu ne wa'adin da aka dauka don kowa ya san inda yake. Hukumar zaben ta nemi kowane mutum ya je ya duba sunan shi don idan akwai wata matsala a magance ta tantani kafin lokaci ya kure. Tuni kuma al'umma maza da mata suka maida hankali a kai.
Sunan Mamman Bashir. Na zo leka sunayenmu ne da aka yi na Arulama. Wannan zawa ta tabi ce ma har yanzu ban samu ba na ga sunana. Sunayen gidanmu ne duka gaba ɗaya ban ga ba na kowa.
Sunana Rabi. Saboda harakar wannan abin zaben. Na zo ni na ga sunana kaman ba daidai ba kaman abirkice yake. Shi yasa na ce to da zo da takardu in gani. Ni Rabi Abdu nake kuma yana ga an sa Abdu Raji. Sunaye na ce kaman abirkice yake suka ce a daidai ne haka.
Sunana Rabi Jibrila. Na zo in ji ba sunana in ya hutu ko ya kuskure ko ba su kuskure. Yanzu cikin in kwana je na ga sunan matata ni na ne ban gani ba. Kuma tare muka zo ita ta yi nini.
Sahura kama yau kwana na biyu ina zo ban gani ba har yanzu na bita suna kuma yanzu ina bilta
umma isu
na gana mijina na gana diyana
hukumar zaben ta wakilta wasu jami'ai dake kula da waɗanda suka fuskanci matsaloli sune ke taimaka musu da yadda ya dace Muhammad Alhaji Salifu na daya daga cikin wakilan yayi ƙarin haske kamar haka
yanzu muna gyara kurakure ne wanda mutun ya samu ko sunan shi ko sunan baban shi shekaran aihuwar shi ko inda aka aihe shi duk abin da yayi hutu cikin katin mutum idan akwai matsala an rubuta shi ba daidai ba shine mukan iya gyara
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na kasa na ci gaba da tantaunawa da Muhammad Mukhtar sarkin makafin sarkin Kabin Argungu wanda a makon jiya yayi bayani a dangane da yadda yake gudanar da sana'arsa ta sakar kujeru daga dashe sarkin ya koka akan irin matsalolin da mafi yawancin masu sana'ar hannu ke fama da su a Najeriya a ci gaba da tantaunawar su da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir bakon shirin wanda director ne a wata makarantar nakasassu ya nuna bukatar daukar matakan inganta wannan fanni a matsayin wani bangare na yunkurin kawo karshen sana'ar bara ko da yake ya koka akan yadda wasu ke karkata akalar tallafin da gwamnatoci ke warewa domin masu bukata ta musamman a wasu jihohin arewacin Najeriya
mu ga yanzu mu ake ce mana nakasassu yanzu ga gwamnati ta bada kaya ta ce a raba in sun biyo hannun ciyamomi ba mu an nakasassu ba sai su ta tura kansuloli da sauransu sai su raba kayan nan su ne ne yanzu haka akan kawo kaya da sunanmu a da sunanmu wasu ga hito amma ba a raban mu samu ba a zaraban su mu samu sannan gwamnati ta ce tana son hana bara shi in mu ta hana mana bara baka ba mutum hora ba kana ce tun da kasari ne to sannan na biyu ana son waɗannan da a tare da gwamnati a kyautata musu da an kyautata musu na baya gare su na ce ka ai mun ga an wawa ne kaza to mu ma bari mu zo mu bi wannan hanya ko ba a wannan to sannan yanzu mu gwamnati ta ce ta hana mana bara shin waɗanga almajerai da ka yawon barawa na kun cewa suna da masallatai asibitoci nami a tara musu miliyoyi to shi mi a matsayin su ga gwamnati mu kenan mu ake ce a hana ma
to sarki sai da can kila iyali mata da yara da kuma kila da dawai da yake gudana ta daukar jalurorin
su ina da yaro 23 ashirin nawa uku wasu marayu ne da abokina ya rusu biyu hannuna da wani kuma yaro shi ma guda don son makaranta da wuri na su a yaro 23 yanzu garan da wainiyan makaranta ina nan gari kuma Allah ya kaddari Allah ya ba mu principal na gamman arbit na Argungu duk yaro na da an makaranta ya doke mun kudin biya mai na registration ko kudin ƙara makaranta na yar jaraba da aka sannan na samu principal da form set na Alhaji Isa Dr. Isa Sama'ila Argungu lokacin da ya zan yarinya ta ina son ta taje ga makaranta kuma health technology kuma Allah ya kaddari sa hannu kuma an kai nasara da shi da principal din nan aina Aminu dakin gari wallahi sun kyautata don ko shekarun jiya ma na yi mai maganan yarinya ta da gane da gashi gina ta ta haɗi gashi an ce za a biyan kuɗi dubu kaza na abubuwa ya ce min to shi wallahi an riga ma an rufe amma an bari zai sani yadda za a yi to na san ga hali ne ya ɗauki alƙawarin cewa yarinya ta har ta ƙara makaranta sai ta dogara ga kanta ta tsayi ga ƙawahunta sannan ita social security ita ma takan taimakawa dangane da biya ma 'ya'yanmu kuɗin makaranta kamar wajen su Nasiru Gwandu ma'aikata ce ta gwamnati ta ire-iren tamu ce da sunanmu ne an ka kawo ta tana nan birnin Kabi
to sarki kasancewarka kana riga da makami na sarautar sarkin makagi na sarkin Kabin Argungu dole akwai makamin da a karkashin ka a cikin wannan masarauta ko ya zamantakewa take da su musamman da kike kana da abin kila wasu ba su da
na zamantakewa daga nan hakan ba ma riƙona ne duk inda emirate din sarkin Kabi take karkashi na suke kuma zamantakewa lahi Allah sannan kuma yanzu haka suna jiran a bude makarantun nan gana suna nan yanzu sun kagara gabara yanzu haka ina da yaran nan can gidan sarauta na makafi waɗanda ke zaman jira a bude aikin su shiga to ba bude ba social security bata bude ba local government bata bude ba jaha bata bude ba
wato aure saboda wannan cutar ta coronavirus
a ruhi wannan abin ya shekara ya hin shekara uku da ruhin wurin
to me yasa aka ruhe shi
to na muka sani tunda mu dai mun so a bude waɗannan abubuwa a ci gaba da koyarwa a koya ma jama'a musu iya
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin sashen Hausa a jihohin Sokoto Kabi da Zamfara Muhammad Nasir da bakon shirin na ƙasa sarkin makafin sarkin Kabin Argungu Muhammad Mukhtar da dukkan abokan aiki muke ce da ku a wani lafiya Tomadalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
Jaridar Daily Gari da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma ɗayan na manyan kanun ta shine shugaba Kufu Addo ya jagoranci taro na cikin 80 na Minisuti jaridar tace shugaban ƙasa Nana Akufu Addo ne ya jagoranci taron Minisuti akan video yau 14 ga watan Yuli shekara 2020 taron na yau wanda shine na cikin 80 gurinsa da an kai kamar yadda ministan labarai ya nuna dalilin barkewar cutar coronavirus ne da kuma ka'ida na tazara da aka gindaya wannan taro ya kasance wajibi ta ainihin video Akufu Addo dai ya jagoranci wannan taro a inda yake killace cikin gidan sarauta da ake cewa Jubilee House Hukumar zabe ta yi rajistan sama da mutum miliyan 4.4 a mako na biyu na rajistar masu zabe da ke gudana a nan kasar. Jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan rahoton. Jaridar ta ce hukumar zabe a halin yanzu ta rajista jimillar mutum 4,445,346 a zagaye na biyu, wato mako na biyu kenan na atisayin rajistar mutane na kasar da aka yi da dalilin babban zabe da da'a yi karshen shekarar nan. A cikin wannan adadi dai babban jiha Accra take akan gaba da kashi 20.9 na masu rajista, sai jiha Ashanti da ke biye da kashi 14.4 na masu rajista. Jihar Gabashi tana biye da kashi 9.5 yayin da jiha Tsakiya ke da kashi 9.4. Jam'iyyar NDC ta tabbatar da tarihi na shugabanci. John Mahama ya faɗi haka. Wannan kuma labarin babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ce ta ruwaito shi. Jaridar ta ce dan takarar shugaban kasa na National Democratic Congress NDC Mr. John Dramani Mahama ya faɗa cewa jam'iyyarsa ta tabbatar da tarihi na wannan aiki da kuma iya shugabanci a lokaci na wato kunci. Tsohon shugaban ya kai wa New Patriotic Party NPP wato naushi ne na gazawa cimma burka na ɗiyan Ghana. Yana mai faɗan cewar jam'iyyar NPP ba ta da hujjan neman wato 'yan ƙasa su sake ba ta wani lokaci na shugabanci da yake wa taro na tawagar gangaminsa a nan Accra. Jawabi a ranar Asabar, tsohon shugaban ya nuna damuwa cewa a lokaci da jama'a ke bukatar shugabanci sosai ga dukkan alamu an rasa wannan shugabanci a nan kasar. Redwanu Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kafin mu karkare shirin a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karshe dai kasar Malawi ta rantsar da sabon shugaban kasa bayan zaben da aka kwashe wata 13 ana shiryawa. A ranar 23 ga watan Yuni, shugaban 'yan adawa Lazarus Chakwera ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a zagaye na biyu, inda ya kada abokin hamayyarsa kuma shugaba mai ci Peter Mutharika da yawan kuri'u sama da kashi 58. An gudanar da zaben shugaban kasa na farko ne a watan Mayun shekarar 2019. Zaben da shugaba Mutharika ya yi ikirarin lashewa da 'yan kankanuwar tazara, amma kuma Mr. Chakwera, wanda ya zo a matsayin dan takara na biyu da ya fi samun kuri'u, ya yi zargin an tafka maguɗi a zaben, ya kuma garzaya kotu domin abu mai kadi. Kotun kuma ta samu hujjojin da suka nuna cewa lallai an tafka maguɗi a zaben, lamarin da ya sa a watan Fabrairun wannan shekara ta ba da umarnin a sake wani zaɓe a zagaye na biyu. Ita dai Malawi ta kasance ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka da ta soke zaben shugaban ƙasa kan zargin maguɗi, bayan wanda aka yi a Kenya a shekarar 2017. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yaba da wannan tsari da aka bi na mutunta doka da kuma abin tafarkin demokradiyya a zaben shugaban ƙasar na Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. Yanzu
al'ummar kasar Malawi sun zabi Lazarus Chakwera a matsayin sabon shugaban su. Wannan shine karo na biyu da wata kotu a nahiyar Afirka ta soke zaben shugaban kasa saboda zargin an tafka maguɗi, kuma shine karon farko da zaben zagaye na biyu ya ba bangaren 'yan adawa nasara. Lallai wannan wata dama ce ta kafa tarihi da al'ummar kasar suka yi amfani da ita. Shugaba Chakwera ya kwatanta wannan zaɓe a matsayin nasara ga tsarin demokradiyya da adalci, kuma a lokacin bikin rantsar da shi ya alƙawarin fifita bin doka da oda sama da buƙatunsa. Ya ce kamar yadda doka ta tanada, zan riƙa bayyana kadarorina a duk shekara. Zan riƙa gabatar da kaina a gaban majalisar dokoki don a tambaye ni yadda nake tafiyar da al'amuran ƙasa. Zan gabatar da dokar da za ta rage ƙarfin ikon shugaban ƙasa, wanda hakan zai ba hukumomi damar cin gashin kansu kamar majalisar dokoki da kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan babbar dama ce da ƙasar Malawi ta samu ta kyautata makomarta da sa ido akan harkokin gwamnati da kuma samun ƴanci. Wannan shine sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da aka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alheri.